Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsalin Laraba 26 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi, Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Babale. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji kokawa da wasu 'yan gudun hijiran Zamfara suke yi akan mawuyacin hali da suke fama da shi biyo bayan hare-haren 'yan ta'adda da suke huskanta a baya. Muna kuma dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Kana ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun Kamaru ba, amma dai akwai sakonni da kuka bar muna bisa na'ura da za mu kawo muku, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Philip Gomez Alonso, ɗan shekaru 8 da haihuwa, ya rasu ne a tsakiyar daren Kirsimeti, ranar da aka binne ɗaya yarinya a ƙauyensu da ke ƙasar Guatemala, ya shekaru 7 da ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar. Hukumar kula da kan iyakokin Amurka ta ce yayin da yaron da mahaifinsa suke tsare ranar Litinin, jami'an sun ce sun ga alamun yaron ya nuna wasu alamomin rashin lafiya. Likitoci a asibiti da ke Almogodo, New Mexico, sun duba shi suka kuma gano cewa yana fama da zazzabi da mura, suka kuma rubuta masa magunguna suka sallame shi. A ranar Litinin da daddare zuciyarsa ta rika tashi ya fara amai, aka maida shi asibiti inda ya mutu a tsakiyar daren. Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka, bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Trump ya yi da'awar cewa dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda aka tilasta wa zama a gida saboda tsaida harkokin gwamnati su ma suna so a gina katanga, duk da rashin wata ƙwaƙƙwarar shaida ko hujja da za ta goyi bayan ikirarin nasa. Ranar Litinin, Trump ya ce tilas ne 'yan jam'iyyar Democrat su kawo ƙarshen wannan lamarin, yayin da su kuma shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa da ta wakilai suka dora wa Trump alhakin jefa ƙasar cikin wani rudani. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan ƙoƙarinsu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati da kuma sojan haya da ke zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa. Wani hoton bidiyo da ake ta yaɗawa a kafofin sada zumunta ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, ranar Talata. Suna adawa da matsin tattalin arziki da suka shiga, yayin da suke kira ga shugaban da ya sauka daga kan mukaminsa. A daidai wannan lokaci ne kuma shugaba Bashir yake yi wa taron magoya bayansa bayani a garin Wad al-Madina na jihar Jazira, inda ya gaya musu cewa wannan matsin tattalin arzikin da suka shiga ya samo asali ne daga takunkumin da ƙasashen waje suka kakaba wa ƙasar. An saki tsohon shugaban kamfanin Nissan, Greg Kelly, daga gidan kurkuku a ƙasar Japan jiya Talata, bayan da wata kotu a birnin Tokyo ta yi watsi da buƙatar masu shigar da ƙara na ci gaba da tsare shi. Kotun gunduma ta Tokyo ta sake shi bayan da ta saka kuɗin belinsa a kan dalar Amurka 636. Kelly ya shafa kwanaki 37 a tsare bayan an kama shi ana tuhume shi da rashin faɗar gaskiya akan kuɗin da ya biya shugabansa. da ya zabge da dala Amurka miliyan 44, wanda hakan ya jawo shugaban kamfanin Nissan din Carlos Ghosn ya sauka daga mukaminsa. An kama Ghosn tare da Kelly a ranar 19 ga watan Nuwamba akan zargin ƙarya kuɗin da ake biyan Ghosn. Ghosn har yanzu yana tsare. Tuhumar tasu na daga cikin yunkurin masu gabatar da ƙara na gwamnatin Japan da kuma kamfanin ƙera motocin, na nuna cewa Ghosn ya yi amfani da matsayinsa wajen azurta kansa. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13 sakamakon wani kwantan ɓauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu. Harin da ya yi sanadin mutuwar sojoji da kuma 'yan sanda guda 2 ya faru ne ranar Litinin a lokacin da suke sintiri akan wata hanya da ke bayan garin Damaturu a jihar Yobe. Sanarwar da ke ɗauke da rattaba hannun kakakin rundunar Kanar Onyema Nwachukwu na nuni da cewa jami'an tsaron suna kan farautar maharan. Ta kuma ce tuni aka kwashe gawarwakin waɗanda aka kashe yayin da aka kai waɗanda suka ji raunuka a asibiti inda ake musu magani.
To madalla, labarai kenan aka saurara daga nan sashi Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan zamfara da suke gudun hijira a jihar Kaduna sun bayyana madukar damuwarsu ga yadda ake ci gaba da samun kai hare-haren ta'addanci a jihar su, lamarin da ke hana su komawa gida. Kana sai kira ga gwamnati da ta ɗauki tsauraran matakan tsaro na kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ke faruwa a jihar su. Ga rahoton Nasiru Yakubu Birnin Yaro daga Kaduna.
A yayin da ake ci gaba da bukukuwar Kirsimeti da yin amfani da wannan rana domin ziyarce zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, al'ummar jihar Zamfara da suka yi hijira daga ƙauyukansu sakamakon hare-haren 'yan ta'adda, wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da suka yi gudun hijira daga ƙauyukansu zuwa ƙaramar hukumar Tsafe kuma ƙaramar hukumar Kankara da ke jihar Katsina da kuma waɗanda suka zarto zuwa garin Kaduna sun koka da kuma neman agaji. Malam Muhammad Lawal, wani ɗan ƙaramar hukumar Tsafe ne da ke gudun hijira a garin Kaduna, ya koka akan irin halin da 'yan uwan nasu ke ciki a wasu garuruwa.
Mutanen garin Buke-Buke da Sabon Gari da Tafkin Ƙazai da Dogon Kawo da 'yan warin daji da Wailare, waɗanda a halin da ake ciki yanzu suna ƙaramar hukumar mulkin Kankara, suna zaman gudun hijira. Ina jajanta musu ga abubuwan da suke faruwa da addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli na rashin tsaro a jihar Zamfara. Na biyu, akwai mutanen Mandaba da Enza da Asaula da Kwadawa da Tafkin Ƙazai da sauran wasu garuruka ma dai da dama, waɗanda a wannan yanki lokaci ba zai bari in faɗe su ba. Wasu daga cikinsu suna ƙaramar hukumar mulkin Tsafe, suna gudun hijira, wanda jiya rashin kulawa da basu samu ba daga gwamnati ya sa su ɓacin rai, ya sa suka yi zanga-zanga. Bayan sun yi zanga-zanga kuma wasu ɓata gari suka shiga har suka yi ƙone-ƙone a kayan gwamnati. A abubuwan muna ganin an sa siyasa ciki, ana wasa da rayuwar al'umma, wanda wannan ba zai hawa man ɗa mai ido ba. Akwai mutanen da suke ganin cewa su suna da kusanci a gwamnati kuma suna da gudunmuwa da za su iya bada ta huskar tsaro, amma sun kyara abin da gangan ya taɓarɓare domin cimma biyan buƙatar su. Saboda suna ganin su kusancin su da gwamnati, ko da an sa saro emergency da ita gwamnatin kanta da take ta kiran a sa saro emergency, su suna ganin cewa idan an yi haka za su samu sublanding, wanda kuma mu ba shi muke addu'a a jihar Zamfara ba. An yi abubuwa da dama, waɗanda wasu sun buce na jihar Zamfara a Maiduguri, wasu ba su kai ba, amma har zuwa yanzu ba a sa saro emergency ba, kuma shugaban ƙasa ya ɗauki mataki na samun sauƙin waɗannan abubuwa na yankin Maiduguri. To menene dalilin da zai sa shugaban ƙasa ba zai ɗauki mataki na yadda za a yi a kai ƙarshen wannan matsala tamu ta jihar Zamfara ba?
Shi ma Alhaji Muhammad Badarawa, wani ɗan ƙaramar hukumar Shinkafi ne da ke jihar Zamfaran, ya koka akan irin halin da 'yan uwansu 'yan gudun hijira ke ciki.
Ina mai farawa da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu kanmu cikin wata rayuwa mai tsanani wadda ba mu taɓa tunanin mu same ta ba. Mun ɗauki jarabawa ce, Allah ya samu ciki, amma da sa hannun shugabanninmu. Yanzu kamar ƙaramar hukumar mulkin Shinkafi, in ka fara daga Fakai, Kwari, Badarawa, Birnin Yaro, Jangeru, ka dawo nan yamma ka koma su Galadi, Tubali, Katuru, ka dawo Shanawa. Babu wani dan adam da zai iya gaya maka cewa yana kwance cikin gidan shi da iyalin shi idon shi rufe kullun ya da kaga rana haka zaka ga safiya saboda a kowane irin lokaci za a zo a dauki matarka ko a dauke ka ko a dauki danka ko a zo a kashe ku ko a kona abincin ku
Alhaji Muhammad Badarawa ya koka akan irin halin lalacewan tattalin arziki da al'ummar jihar Zamfara suka tsinci kansu a ciki.
To yanzu abin da ke faruwa ina gaya maka babu wani dan kasuwa jihar Zamfara in ce maka wanda yake da jari na kirki a hannunsa babu shi saboda ya lalace mutanen kauye muke ba suke zuwa su dauki kayayyaki hannunmu su je da su su ma can su sayar ma al'ummar su to kuda duka gaba dai an zo an same su an kona dukiyoyin su an karbe kudaden yanzu magana gari nake ni nan da nake da kai a baya ina iya asati ina iya bada kayan da zai kai trailer uku ko hudu ga al'umma na kauye wanda ke zuwa su karba hannuna su je su kai mu mutanen su amma yanzu magana gari nake da kai bana da jarin da zan kawo rabin trailer babu shi sannan mutanen ma da nake karbo kayan a hannun su daga Kano na daina saboda na karbo an zo na bada ba su dawo ba a takaice dai magana da nake da kai mutanen al'ummar jihar Zamfara yan kasuwa an kare babu jari babu kwanciyar hankali
bayanai na nuni da cewa dai al'umma da dama ne daga wasu kauyuka dake fadin jihar Zamfara suka kauracewa kauyukan su sakamakon harhare da ƴanta adake yi wai Allah na zuwa a kona garin ko kuma a yi kashe-kashen da babu gairan babu dalili Nasiru Yakubu birnin Yaro Muryar Amurka a Kaduna Najeriya.
To madalla Allah sauke a gashi ka kuma Nasiru Yakubu birnin Yaro. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa bisa faifai.
Yesu Kristi na wane ku zo mu ya gashi.
Madalla da fata an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 2 ne da minti 15 na dare ga kuma shirinmu na gaba
Assalamu alaikum cikin muhimman batutuwan da muka tabo a shekarar nan ta 2018 akwai batun Malam Aminu Inuwa wanda aka sarar dansa aka da man jagara aka kuma lahanta shi har ta kai ga cewa rabin jikin sa ya daina aiki. Malam Aminu Inuwa dai ya kawo kukan sa wannan shiri inda ya ci alƙalan kotunan da suka surari ƙaran da ya shigar kan lahanta dansa da aka yi ba su yi masa adalci ba.
Na Aminu Inuwa Ahmad ma'aikaci FCE Kano nan nake karantawa.
Ina kake zaune
a Dorai unguwar Dorai hanyar fa shekara inda ake cewa karshen wa nan haka gida na yake. Akwai dana sunansa Awwal Awwal Aminu da aka sara da manjagara ranar 16 ga watan March na shekarar 2016. Aka sarar mun da kuma ya dan na zo ya rasa sashi barin sa na dama hannunsa da kafarsa babu sata babu mai ta aka masa wannan sarar akan kawai an zage shi an cin yayi sai rama ya rama zagi.
Wannan batu da ya kai ga ofishin yan sanda na sharada kuma karshe aka gabatar da lamarin gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano farawa da kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano da ta yan alluna da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa tsakiyar birnin Kano. Sai dai Malam Aminu Inuwa ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar wani abokin aikinsu wanda yake alaƙa ta auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. Wanda haka ne ma ya sa muka tuntuɓi kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim wanda ya tsaya kan batun har sai da ya ga an biya wa Malam Aminu ɗansa haƙƙinsu. Daga baya ko Malam Aminu ya dawo mana filin ciki da gaskiya da labari mai kyau.
Dai dai uku sun suka sa ni magana a radio don duniya ta ji. Na farko ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na waɗanda aka zalunta. Na biyu kuma su shugabannin alƙalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a. To alhamdulillahi Allah ya tabbatar min da nasara a cikin wannan saboda dalilin wannan hirar da gidan rediyo maganganu sun fito a da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata to wannan zai zama jan kunne zai zama izina a kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi.
Zaka iya cewa akwai wani sakamako da zaka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a?
Alhamdulillahi ba karamin sakamako ka samu domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma sanni ba basu san su ba suke neman lambar waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min har daga Kamaru ma an bugo min har daga Niger an bugo min an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaiɗai ne da abu goma saboda ni tsohon malamin makaranta ne saboda haka mutane da yawa sun sani ban ma san su wasu kuma na san sun sani mun san juna da su saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake ɓoye ya fito fili duniya ta sani saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai sai godiya.
Haka kuma a wannan shekara ta 2018 mun ci gaba da batun wasu fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira 200,000 ya koma 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira. Hatta kai ga fulanin sun sayar da shanunsu har garke 7 kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba. Bayan da muka yaɗa wannan batu, ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ƙaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke faruwa da waɗannan fulani. Kwatsam sai ga wata sabuwa, wasu mutane dauke da bindigogi sun bude wuta kan bi daga cikin fulanin da ke fafutuka ganin an sako ƴan uwansu waɗanda kuma suke zantawa da wannan fili na ciki da gaskiya inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikin su ɗaya cikin fulanin mai suna Sha'aibu Laute wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin bindiga ya ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja don shaida mana yadda lamarin ya faru.
Wato abin da ya faru kwanan nan da muka yi gwagwarmaya cewa mu gani an saka mamu ɗan uwa shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target saboda ƙoƙarin da muka yi dai mu gani an saka mamu ɗan uwa aka yi mamu target aka kace yayana.
Ya sunan yayan naka?
Sunan shi Dauji Halilu.
Dauji Halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar ke?
Wanda muka taba zuwa da shi da Bature.
Wanda har yake ta cewa dai Allah ya sa a dace, Allah ya sa a samu a sako waɗannan ƴan uwan nan.
Eh shi din ne aka yi mamu target ni din ma aka harbe ni Allah ya sa dai na tsira da raina amma shi atake aka yi shi a waje.
Sha'aibu ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama sama ne. Faɗa mana yadda wannan lamari ya faru a ina ne kuma ya faru?
To yadda abu ya faru dai bangaren Akwanya da Odolo wajen ne abu ya faru muna kan hanya zuwa gida.
Ina ne Akwanya a jihar Kogi kenan?
A jihar Kogi. To shine mutane suka tare mu wani mai mashi ya dauko su da bindigogi mutane masu bindigogi haka suka tare mu akan hanya suka fara harba mu. To daga wajen shike na yaya na rasa ransa shine nayi kokari ba mu fadi ba mai mashin din ya ruga na bishi da mashin muna kan hanya yana ta guduwa saboda ni ina tura sabon mashin ya shiga wani kauye ina bishi har cikin kauye yaya na fadi akan hanya kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin gari shine ina takuwa ina kira jama'a shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi na sheto ga abin da ya faru shine suka sheto wannan mutum umbirshin yin kokarin dauko yaya na din nan shine suka she sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa. To shine daga wajen na rabu da shi da mutanen garin na koma waje yaya na dauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen dan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya rasu a asibiti.
Kasancewa su dai waɗannan fulani da aka kama sun kai shekaru biyu ɗaure ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba. Hakan ya ƙara harzika ƴan uwansu sosai har ta kai ga cewa sun fara nuna rashin ƙwarin gwiwar su ga gwamnati da jami'an tsaron Najeriya. Ga abinda babban wa ga fulanin da aka kama da kuma waɗanda aka buɗe wuta akan babur ya faɗa wa filin ciki da gaskiya.
Ni fulanin daji har yashe ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai giya gada idon ci ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayyau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama ba bayan Allah ba kenan. Yanzu to gashi na akan gwagwarmayar da ake na yanzu gashi Halilu da Hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an taya su an kama harbin su an kashe Halilu Hoce yau gashi ba shi ba sha Alhaji Laute ba zai iya ko sallah hajiya da lubai iya shi abinci sun hana mu ga mata yanzu Halilu yana da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shine nace to ni yanzu zamu do mu kawo man gwamnati tunda an kama mutum da shikin shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya ji wannan labari gwamnati ya binkishin mutanen nan kar su zo su gama da mu to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shikenan abinda muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fiti gashi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga Hoshiyar an harbe shi bullet biya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashi gashi yanzu ana tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don Allah don Annabi ya je ya dauko maganan nan ya kawo shi nan su binkice da kansu su ga in gaskiya ma su gani in ƙarima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na Hoshiyar nan kaga gawan Halilu da ƴan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu hakkin mu to a kawo shi nan federal in ba a kare mu hakkin shikenan sai mu bar mu kai ƙara wajen gwamnati mu dangata ka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa.
Wannan batu na fulanin na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin ciki da gaskiya ya tsaye daka domin tabbatar da ganin an fayyace gaskiya an kuma ɗauki mataki ga waɗanda suka jefa waɗannan bayan Allah cikin halin kaka na kai. Sai aka sance da mu a mako mai zuwa inda za mu kamo kashi na ƙarshe a wannan waiwaye da muke. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da Nasiru Jamil Hikaya da Ibrahim Mahmud Kwari Nisar fili hashin goma dake cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfilu Hashim Gumar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Falalu dan Baba daga Fufore jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'ummar arewaci, mu ci gaba da addu'a, musamman al'ummar Zamfara. Mu ci gaba da addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Assalamu alaikum, muryar Amurka. Sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ba shakka ne gungun ya zama dole. Muna jinjinawa sanatarmu na arewacin jihar Yobe, sanata Ahmad Lawan, sakamakon gagarumar ayyukan cigaban da ya yi mana. Ta shimfiɗa hanyoyin kwalta a cikin manya-manyan titunan ƙaramar hukumar Unguru da kuma gina sabbin masallatai a ƙananan hukumomi guda shida da yake wakiltar gabaki ɗaya. Hakika muna godiya ga sanata Ahmad Lawan akan waɗannan gagarumar ayyukan cigaban da ya yi mana a yankinmu na arewacin jihar Yobe.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malami Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so na kira ga mutanen da suke kashe al'umma a jihar Zamfara. Don Allah don Annabi su yi tsoron Allah su daina. Su kallaci halin da Najeriya take ciki da irin ƙoƙarin da Jalal Muhammadu Buhari yake na cigaban wannan ƙasa. Bai kamata a samu wasu mutane suke gurginta irin ƙoƙarin da bawan Allah ne yake yi ba. Kuma masu kare mutanen nan, ku sani hukuma za ku mutu. Ku ji tsoron Allah. Mutumin da bai jira bai gani ba, ku yi alkhairi da iyalinsa. Wannan ba ƙaramin ayyukan ta'addanci ba ne ga al'umma.
Assalamu alaikum BOA. Daga Musa Ubani, sarkin guragun sarkin ringin COM Sayyidi Abubakar Mai Martaba. Diga wani Najeriya. Don Allah ku isar mini da sako na wajen nakasassunmu na Jigawa na shiyar arewa ta soyayya. Game da sanatanmu na gwamnatin da ta wuce ta baya, ta yi aiki, ya yi aiki na mamaki wannan sanata. Na mamaki amma ya manta da nakasassu faruwarsa da su. Kuma yanzu wanda yake na yanzu shi sanata na yanzu na dai shiyar arewa ta soyayya ta Jigawa, shi kuma da ya hau ba ma motsin kowa da yake wa aiki gamsasshe ballantana ma mu na kasassu. Saboda haka mu na kasassu nake faɗakar da mu, mu tashi a tsaye mu roƙi Allah wannan gwamnati da za ta zo ta gaba ɗa ta 2019 Allah ya sa mu samu sanatan wanda zai kula da mu.
Kuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yanzu haka an sake samun wani yaro dan kasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar kasar Amurka. Shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka. Shugaban kasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan ƙoƙarin nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika sako ƙarara ga waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma cin da la'asari ya zaji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan hantsi wato malama Zainab Abdulrahman. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama da ku daga Washington. Assalamu alaikum.